Daga muryar Amurka a Washington DC. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma a bi mu kai tsaye a shafin mu ta Facebook Live dake kan shafin mu na yanar gizo ko kuma a bi mu kai tsaye a voahausa.com masu gabatarwa.
Maryam Bashir Bagaje.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau talata 25 ga watan Oktobar shekarar 2016 za mu yi magana ne game da matsalar cunkoso a jami'o'in Najeriya da rashin kyakkyawan yanayi na karatu inda masu sauraro kansu suka tofa albarkacin bakinsu kaɗan daga ciki kamar haka.
Yau fa kun sa dogon haske kun hango matsalar da ta addabi ɗalibai a jami'o'inmu kama daga wurin ɗaukar ɗalibai da wuraren kwanansu da wuraren ɗaukar darussa wanda wannan wani babban ƙalubale ne ga cigaban ilimi a Najeriya. Za mu tattauna kai tsaye ta waya tare da Istiyafu Alhassan Kauran Mata, malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna a Najeriya.
Da kuma Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke nan jihar Missouri a Amurka. Sannan kuma tsohon shugaban kwalejin kimiyya da fasaha a jihar Kano, wato Kano State Polytechnic. Duk za mu yi magana da su a kan wannan batu na cunkoso a jami'o'in Najeriya.
Yanzu sai ku biyo ni ku ji wasu amsoshin game da tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter.
Inda muka tambaye ku cewa shin wani irin cunkoso ake fama da shi na karatu a jami'o'in Najeriya, kuma ga yadda kuka ba da ansa daga ciki.
Sakon farko daga Sade Sa'idu Daura. Yace yau da gobe yau fa kun sa dogon haske kun hango matsalar da ta addabi ɗalibai a jami'o'inmu kama daga wurin ɗaukar ɗalibai da wuraren kwanansu da wuraren ɗaukar darussa wanda wannan wani babban ƙalubale ne ga cigaban ilimi a Najeriya da fatan masu ruwa da tsaki akan abin za su duba don gyarawa. Sai Muhammad Baba Idris yace cunkoson ɗalibai a ajujuwa daman tsohon batu ne a Najeriya. Sai na baya-bayan nan kuma shine cunkoson neman gurbin shiga karatun. Hakan kuma na da alaka ne da rashin tsarin hukumomi. Sai dai fa al'umma su ma sun soma ganewa da mahimmancin karatun zamani. Kila shi yasa suke rige-rigen zuwa makarantun. Sai kuma Haladu Muhammad Musa Bajoga yace yau da gobe ai babbar matsalar yanzu gaba daya ta koma kan dawainiyar samu admission. Domin yanzu samu admission a jami'a kun san yafi karatun wahala. Domin a yanzu yadda matasa ke son karatu ko ƙasa za su zauna su yi karatu matukar za su samu gurbin yin karatun. Sai Muhammad Siligarin Rijiya yace tabbas ana fuskantar cunkoson ɗalibai masu neman guraben karatu a jami'o'i wanda hakan ya samo asali ne daga rashin inganta sauran makarantun gaba da secondary da ake da su. A ganina idan aka inganta kwalejojin da ake da su da kuma makarantun share fagen shiga jami'a wato CAPS to tabbas za a samu sauƙin cunkoson da ake samu a jami'o'i. Sai Ahmad Modibba ya ce a gaskiya matsalar cunkoso a jami'o'i a Najeriya abin sai gaba-gaba yake yi. Muddin gwamnati ba ta dau mataki ba to lalle zai raunana harkar ilimi duba da yadda ɗakunan kwana da azuzuwan ɗalibai suke cika makil kuma babu isasshen gyara. Shu'aibu Zidane yace assalamu alaikum yau da gobe. Hakika ana fama da cunkoso a wuraren ɗaukar karatu da dama a makarantun ƙasar mu Najeriya sakamakon rashin isasshen azuzuwan ɗaukan karatun. Don haka wannan babban ƙalubale ne ga gwamnatin ƙasar mu babba wajen ganin ta magance wannan matsala. Ya Allah ka taimaki ƙasar mu Najeriya da al'ummar da ke cikin ta baki daya. Sa'idu Saba Auyau yace yau da gobe dama abin da yake dama harkar ilimin kenan a ƙasata Najeriya musamman a jami'o'i. Shi yasa idan ka nemi admission komin kyawun takardanka idan baka da mai wuce maka gaba sai kaga ka rasa samun shiga jami'a a sanadiyar yawa da aka yi. Amiru Lawal Balarabe giwace yau da gobe har yanzu idan kuna ji ana cunkus ɗakin tsumma to fa shine kadai sunan da zan iya kiran wasu azuzuwan na jami'oyin kasar nan ta Najeriya gani yadda zaka samu dalibai sama da 300 a aji guda da sunan daukan darasi to ko dai darasin girka shayi da burodi ne ya dace a ce dalibai kadan ne balantana degree a jami'a da wannan nake kiran ministan ilimin kasar nan da ya dage wajen samar da wadatattun azuzuwan daukan darasi a jami'o'in Najeriya don samun kyakkyawan yanayin karatu ga dalibai sai Aqilu Rabe Ishiyawa Zangon Daura yace assalamu alaikum yau da gobe duka waɗannan matsaloli da kuka lissafo suna addabar makarantun mu na Najeriya kwarai da gaske tun daga matakin primary har zuwa na jami'o'i da fatan wannan gwamnati mai adalci wato gwamnatin APC za ta gaggauta gyara waɗannan matsaloli da suka dade suna ciwa al'ummar kasar tuwa ƙwariya Munir Abubakar Aisami yace salam VOA wannan maganar tafi karfin tunanin wanda yake gefen hanya wallahi ina mamaki idan na shiga hall kaga ana karatu a bakin taga da bishiya ai wannan abin sai kai da kake ciki Amina Ibrahim M Meliguri tace yau da gobe abin fa sai wanda ya gani dan wallahi jama'a da dama ba su samun damar tafiya jami'a saboda yawan mutane a ko ina gaskiya a bana ana fuskantar yawan mutane a kowane jami'a a duk Najeriya ni dai kira na ga mahukunta shine su ci gaba da inganta makarantu domin samun ilimi mai amfani Comrade Jibril Al-Mustafa Gusau yace yau da gobe a zahirin gaskiya yanayin cinkoson da ake samu a jami'o'in Najeriya al'amarin yayyawa sosai saboda wannan cinkoso ne dalibai da dama ke kokawa da rashin samun gurbin karatu wato admission a fannin azuzuwan daukar karatu ma haka abin yake a inda zaka ga saboda cinkoso daliban jami'a suna zama a kasa domin daukar darasi Ibrahim Abubakar yace ina ga wannan matsalar kaman tana arewa maso gabas ne aka fi fama da shi domin irin makarantun mu ko admission ba a fitar ba gaskiya ana fama kam domin duk ran da ake lectures ba wuta to ba karamin zafi ake sha ba ga kuma samu admission yayi wuya sai idan muka duba shafin mu na Twitter @naqofa1 yace matsaloli da ke faruwa game da jami'o'i a Najeriya ba wata abu bace illa cin hanci da rashawa da suka yi katutu a jami'o'in @ahmad bajoga yace a gaskiya yau da gobe wannan matsala ce babba da ta addabi dalibai da fatan wannan tattaunawa za ta kawo ƙarshen matsalar @mahmud qaura 01 yace karancin wuraren bacci tafi ciwo dalibai tuwa a ƙwariya fiye da cinkoso a wuraren karatu da fatan za a magance waɗannan matsaloli @wizeran da yace ba wani abu bane yake jawo hakan illa ƙarancin jami'o'i a Najeriya domin masu neman shiga jami'a sun fi jami'an yawa @smelengelenge ce wajen daukar dalibai saboda cinkoso sai an zubar da wasu haka ma a cikin aji zaka ga saboda cinkoso wasu har akan tagogi suke zama @tukur garba isa ya ce hakika yau da gobe cinkoso ya zama ruwan dare a jami'o'in Najeriya ta ko ina masu alhaki akan haka su ne shugabanni @aisha yarima 1 ta ce yau da gobe cinkoson ajujuwa yafi akan cinkoson daukar dalibai domin yanzu aka duba akasari ma wasu daliban ba su samun wurin zama sai daga ƙarshe Adgazali ADC yace matsalar ta kai fagen dalibi ba zai fahimci abinda malami ke koyarwa ba saboda rashin wurin zama to mun gode a cigaba da turo mana da sakonni
al'umma duk shugaba daga can ne yake kullowa kun ga likita mai lura da masu cuta daga jami'a
ai ba sai cinkus dakin tsumma
eh baki za wanda wani mai sako yace ba to Maryam kuma haka kuka yi a jami'a
a gaskiya kam ni akwai wani ma aji da na dauka daga ni sai malaba
a ina
a Dubai lokacin na fara ba Najeriya ba
to mu kan akwai college din da nayi ina ga ya miki bai kamata mu wuce mu 40 a ajin ba amma ina tabbatar miki mun wuce 80
subhanallahi kai na ma mutum zai dauki karatu
wallahi kamar yanda wannan mai sakon yace ta window ma ana lekowa a dau darasi yawa to ina ga sai da dan muka zo dan gamawa ne da yake na samu canjin wata kila shi yasa na dan samu sauki kadan to bari mu je kin san muna tare da bakin mu kai tsaye ma sauraro kar ku manta kamar yanda nace muku zamu tattauna da Malam Isiyaka Alhassan Kauran Mata na College Kimiyya da Fasaha ta Kaduna wanda aka fi sani da Kaduna Polytechnic da kuma Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas dake nan jihar Missouri a nan Amerika kuma tsohon shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano wato Kano State Polytechnic a lokacin gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwaso. Assalamu alaikum malamai.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Assalamu alaikum.
Barka da warhaka malam Isiyaka.
Barka dai Kabar.
Yawa. Professor barka da warhaka.
Barka ka dai.
Barka da rana.
Yawa barka ka dai. Ya ayyuka.
Alhamdulillah kuma ta kwara Najeriya barka da yamma.
Alhamdulillah. Yawa. To muna magana akan cinkoso a jami'o'in Najeriya. Bari mu fara da Isiaka Alhassan Muji. Da farko Malam Isiaka me zaka ce?
Kabara shi wannan al'amari na cinkoso dai wani abu ne wanda ya dade yana ciwo mutane tuwo a ƙwariya kuma duk masu sharifi da masu kallon yadda al'amura suke tafiya a harkar ilimi sun gamsu da cewa matsalolin ba sa wuce na farko dai akwai matsala ta gwamnati ita kanta abin da ya kamata ta yi na kula da jami'o'i ta wajen harkar tabbatarwa sun samu kuɗaɗen da ya kamata su samu don tafiyar da harkokinsu ba sa samu sannan su kansu jami'o'in akwai matsala ta wajen alkinta abin da suke samu din akwai ɓanna akwai ha'inci akwai rashin maida hankali akan abin da ya kamata ba a fifita abin da ya cancanta a fifita sannan akwai matsala ta an maida jami'o'i wurin neman kuɗi kaga ita jami'a ba wurin yin diploma bane akwai kolojojin kimiyya da fasaha waɗanda aka yi domin samar da abin da ake kira middle level manpower wato matsakaitan ma'aikata nan ne ya kamata a yi abin da ya shafi diploma da HND to sai zama jami'o'i domin neman kuɗi saboda sun ga mutane da yawa suna son yin diploma sai aka maida jami'o'in wajen yin diploma da programs to wannan duk suka tattaru suka sa a cinkoso yayi yawa ɗakunan kamar yadda aka faɗi ba sa isa ajujuwa ba sa isa da sauran abubuwa makamantan wannan sannan kakamanta akwai matsalar da ta shafi rarrabewa da ake wajen aiki tsakanin mai HND da wanda yake da digiri saboda mutane suna kai wani mataki na aiki da aka sa musu ba za su kai ba sai suna da digiri to hakan ta sa wanda ya tafi diploma a polytechnic misali lankwaso ya dawo yana so ya zo ya kuma amfani da diploma nashi ya samu abinda suke kira direct entry ya je ya digiri a jami'a to ganin cewa wasu jami'o'i ba su cika karɓar diploma na polytechnic ba shi yasa sai ya zama an buɗe ƙofar kowa da ke son ya digiri in ma bai samu digirin ba ya fi son ya samu diploma a cikin jami'a domin da ya gama zai yana sare da zai samu direct entry so duk in ka tattara waɗannan abubuwa su ne suka taru suke haifar da cinkoso da rashin tsari da rashin bin doka da ake fama da shi a jami'o'in ƙasar nan idan ka dubi masu tafi da al'amura na jami'o'in a yanzu za ka ga mafi yawa daga cikinsu sun maida abin harkar kasuwanci ba sun damu da matakin ilimin da ake bayarwa ya zama gamsashe ba so ita kuma gwamnati tana da nata matsalar tun da ba ta ma damu ba kaga a wasu ƙasashe da suka ci gaba ana tsari ƙasa ma takan tsara ta ga shin a shekara kaza injiniyoyi nawa take so misali duk sai a samu guidance and counseling da zai tsara yara inda aka ga yaro ya su kai basira a maida shi amma kaga mu namu tsarin kawai yaro ya nemi duk abin da ya ga dama ne in yayi sa an bashi yaje ya tafama
eh to yanzu malam Isiaka bari mu je ga ban katse ka bari mu je ga Professor Yusuf kaji magana da Isiaka yi shin yaya abin yake a irin kasashen nan saboda kasancewa kai kaga ya ce jami'o'in sun zama kaman wuraren neman kuɗi da makamantansu kuma kai ka taɓa riƙe wata kwalejin kimiyya ma da fasaha shin yaya abin yake ne musamman in ka hada da yanayin nan da kai yanzu kake koyarwa a irin jami'o'in nan haka abin yake?
To gaskiya akwai bambanci wanda kuma bambancin ba ƙarami ba kamar yadda takwarana ya faɗi waɗannan rikice-rikice da suke a ƙasar Najeriya da kuma sauran kasashen mu na Afirka gaskiya ba sai na koma baya ba idan zan yi amfani da wato fahimtata da kamar lokacin da na rike ita babbar makarantar fasaha ta jihar Kano Kano State Polytechnic wannan ba shakka abinda dan uwa ya faɗa gaskiya ne to amma akwai kafin na shiga zancen harkokin yadda karatu yake a nan ko makarantun gaba da secondary suke a nan akwai wasu abubuwa da zan ce gaskiya ba ma tunanin yinsu kuma ba don komai ba saboda yadda wato shi yanayin ilimin ƙasar Najeriya yake idan ka kalli shi kansa ilimin ƙasar Najeriya a halin yanzu za ka ga cewa ina yake, wani iri ne. Kaga nan kasar kowa ya san yadda ilimin kasar nan yake, in ka fa za ka fara daga kindergarten har zuwa university. To amma mu in ka je kasashen, in ka je kasar Najeriya, za ka ga cewa wasu guraren suna amfani da harkar ilimi ta irin ta kasar Ingila, British system. Akwai kuma kamar irin mu da muka zo muka yi karatu muka koma Najeriya muka yi aiki, mun fi fahimtar ko kuma mun fi ganewa ko mun fi wayo anan ga harkar ilimin kasar Amurka. To kaga wannan hadaka da ake yi tana ɗaya daga cikin abin da yake jawo raunin ilimin, saboda ita gwamnati ba ta hakikanin yanzu in kaje zaka ga cewa menene titin, inda ina titin da aka dosa, ka gane gaba aka tafi kuku kuda akai kuku yamma kuku arewa, babu wannan alƙiblar a takaice. To wannan yana ɗaya daga cikin mummunar illar da ilimi yake fama da shi a kasar Najeriya. Sannan na biyu, wato rashin tunanin yadda za a rage wannan cunkoso, kamar yadda takwarana ya faɗa ko dan wana ya faɗa. Misali, kaga lokacin da ina Kano State Polytechnic na kawo karatun sama da ake faɗa.
Karatun
sama nan ya taimakawa ɗalibai da yawa, da waɗanda suka gama karatu, da waɗanda suka ci gaba, da kuma waɗanda za su, you know, za su sake
shiga. Shi ya ake yin shi?
Yawa, kaga anan in ka tuna shi karatun sama, idan an fara shi daga watan August, anan karatun an fara daga watan August, ana kare shi a watan Mayu na sabuwar shekara. To daga watan June ko Yuni zuwa July zuwa watan August, to a wannan lokutan wannan karatu shine akan yi shi da mukan kira summer school. Ka gane? Kuma wannan azuzuwan zaka gansu ba sa wuce sati hudu ko kuma tsanani sati shida na wannan karatun da za a yi na kowane subject da za a karanta. To wannan yana sa ɗalibi ya saurin gama karatunsa, ko kuma ya saukar da karatunsa da kamar wata shida ko kuma wani ma shekara guda. To idan za mu fara kawo irin waɗannan canje-canje, to a gaskiya za su taimaka wa ɗalibai. To mu dawo nan ƙasar Amurka, wanda kamar yadda kai mun tambaya, kaga in ka duba anan mu azuzuwan mu daga kamar yadda ya bayani daga elementary school har zuwa secondary ba a yadda su kai wani matsayi wanda yake za a ce na tur da Allah wajen yawan ɗalibai. Za ka ga cewa aji ka shiga daga elementary za ka ga ba za ka wuce yara 30 ba, misali aji tsanani kenan zuwa har secondary school. To idan ka je irin waɗannan makarantun gaba da secondary school da muke kira community colleges, kamar inda na koyar a Kansas Community College, kowane aji ba zai wuce ɗalibai 20 ba, tsanani kenan, kuma ba zai kai ƙasa ga ɗalibai misalin 8 zuwa 10 ba. Idan wannan ajin ɗalibai ba su kai 8 ko 10 ba, za ka gani za a soke wannan ajin. Saboda haka akwai ƙarancin ɗalibai da ya kamata a samu a wannan ajin kafin wannan ajin a koyar da shi. Sannan kuma akwai abin nan tsananin da za a ce idan sun wuce kaza ba za a yadda wannan ajin a koyar da shi ba, ko kuma sai a sake samun wani ajin, a samu wani malami da zai koyar da irin wannan. Saboda za ka samu azuzuwa uku ko hudu kuma irin waɗannan colleges ko kwalejoji, wanda za ka ga cewa idan ana koyar da lissafi na kamar introduction to mathematics misali ko kuma algebra, za ka samu malamai uku ko hudu suna koyar da irin wannan ajin. Za ka ga akwai da safe kashi uku ko hudu, akwai da rana kashi uku ko hudu, akwai da yamma kashi uku ko hudu. Ka gani? Idan aka yi irin waɗannan al'amura a ƙasar Hausa ko a ƙasar Najeriya misali, to za a fara samun wannan sauki. To haka kuma idan ka tafi university ƙasar nan, su ma suna da yawan adadin da kafin aji ya zama aji na ɗalibai da za a fara karatu. Na san za ka samu wasu azuzuwan, kamar yanzu na san iyalina yadda take karatu a wata university, akwai ajin da yake masu uku ne a wannan ajin, akwai ajin da suke su 15 ne a wannan ajin misali. To ka gane? To amma ba za a yarda a sami irin wannan cinkoso da ake faɗa ba. Kaga ɗalibi yana na farko ba a ce babu gurin zama ko kuma a babu mawuta da za a kunna saboda ku kowa yana cikin zafi, sannan a ce har ila yau babu a me yake da suna dalibai suna leƙawa ta taga suna daukan karatu. Inda an yi haka a ƙasar nan yanzu babu wannan. To idan har abinda yake faruwa shine zaka ga shi din na kowace makaranta kuma na kowace department ko faculty zaka ga ya shirya ya san adadin ɗaliban da za su zo, an san adadin ɗaliban da za su yi karatu a wannan course da wancan course, saboda haka ba za su bari har ma a huce adadin da ya kamata a yi ba, saboda wannan an karya doka, wannan zai jawo masa tashin hankali da sauransu. Ba zan manta ba lokacin da ina karatu ina koyarwa a Kansas Community College, one of the karatu na sama da na koyar, ɗaliban ba su kai adadin ɗalibai takwas ba. Sai da dean ina yi zai same ni yace dakka, ina ce na'am, yace ɗaliban nan naka ga adadin da ake nema ƙaranci to ba su samu ba, yanzu kana da ɗalibai guda 7
maimakon 8
maimakon 8. Idan ka amince ka je ka koyar da wannan aji, amma a matsayin biyan ka zai ne za mu baka kashi 75 na albashinka na wannan aji. Ta san cewa doka ce in yaran nan ba su kai 8 ba kana ana da ni rufe ajin nan ba lallai bane. Saboda haka da na amince na yarda haka na koyar da wannan ɗaliban, Allah da ikon sa a cikin kwana 2-3 sai aka samu ɗalibai 2-3 suka zo. Sai suka cika wannan aji har aka sami yara ma 10-11.
Ka'idar
To kaga wannan ana tattaunawa tsakanin malami da shugaban ibin wannan.
To bari mu koma wurin Malam Isiyaka, Professor. Malam Isiyaka, ka ji abinda Professor yake magana akai. Shin a irin wannan jami'o'in namu kana ga irin wannan tsare-tsaren zai yi ta ina za a ba bullo ya yi?
To ai maganar tamu guda ɗaya ce kabara in ka lura. Dama maganar da ni ma nayi maganar tsari ne. Kuma tsakani ga Allah su ƙasashen su sun ci gaba. An yi nisa kuma tsarin nan ba yau aka fara ce ba ba jiya ba. Don haka ba za mu ce ba zai yiwu a ƙasar mu ba, amma za a yi aiki ba ɗan kaɗan ba. Da farko dai dole ne gwamnati ta yi abin da ya dace tukunna wajen babu universities kuɗaɗen da ya cancanta a basu. Sannan da university management da gwamnati da masu tsara ilimi dole ne sai an zauna an yi tsari muhimmi. Yanzu kaga kamar yadda shi doctor yake maganan yawan ɗalibai a aji ba da kafa suke yi ba, sai gwamnati ta tsara cewa a Najeriya ana buƙatar a shekarar 2016 ana buƙatar a samu likitoci guda kaza. Duk abin da za a yi kuma za a yi ƙoƙari ne a samu iyakar wannan adadin, ko da sun ƙara da yoshe ɗan abin da bai taka karya ba. To karka manta mu fa tsarin mu kawai wanda ke yadda yana so ya karanta medicine ne ya yi applying, in ya samu ya karanta, in bai samu ba a bashi pharmacy ko wani abu. Babu tsari kwata-kwata a harkar ilimi a ƙasar nan. Don haka wani babban al'amari ne wanda duk wanda suke da ruwa da tsaki a harkar ilimi sai an taro an zauna an yi tsari sahihi kafin mu kai ga wancan matsayi da doctor ya tsara.
To bari mu sake kallon ɗaya ɓangaren. A bayan maganan cunkoso, bayan maganan koyarwa da makamantan irin wa'annan wurin tururuwar shiga jami'ar kanta, shin za ka ga an ce jami'a za ta ɗauki kila mutane 1,000 misali, amma sai ka ga an sai da fama-famai kila sun kai 5,000 ko 10,000. Duk irin wannan me ke kawo wannan a yadda kake kallo a matsayinka na malamin ɗaya daga cikin kwalejojin kimiyya da fasaha?
Yana ɗaya daga cikin abin da na gaya maka cewa masu tafiyar da al'amuran jami'o'i da kwalejojin kimiyya da fasaha a ƙasar nan sun mai da abin harkar neman kuɗi. Don haka ne za ka ga an waye gari makaranta ta san cewa ba za ta iya ɗaukan ɗalibi fiye da 1,000 ba, amma ta dunga sai da fom har 10,000. Ta karɓi kuɗaɗen ɗalibai ba gaira ba dalili. Wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake sa ta samu matsala wajen ɗaukan ɗaliban. Shi ne yake sa ka ga iyaye sun damu, wanda suke da mukamai na gwamnati, ɗan siyasa, kowa ya zo ya ce ga na shi yaron a ɗaukan mashi, da haka sai ka ga maimakon 1,000 da za a iya kula da su ana da ajujuwan su ana da dakunan kwanan su ana da komai da komai nasu sai kaga an tilasta wa makaranta ta dauki 1500 ko ma 2000 tun daga farko ne tsarin rashin gaskiya da yake sa a saida form fiye da adadin abin da za a iya dauka kaga idan akwai tsari makarantar duk da ta san ba za ta iya daukan fiye da 1000 ba to ta wuce gona da iri shine ta saida form 1200 to amma ta sai da 10,000 kaga tun daga nan an shirye rashin gaskiya wanda shine zai haifar da wancan tururuwa da ture-ture da ake yi
to kafin mu je ga professor ga
to taya
da kuma yadda muka mai da al'amarin aiki ya zama takarda inda ka fito da takarda ko ka san abin da kake yi ko baka san abin da kake yi ba
shikenan to ga marin tana son ta ma tambaya
to taya hakan zai shafi tsarin karatu
abin da kamar yadda aka yi magana baya idan ɗakin da ya kamata ɗalibi 40 ya zauna ya karatu aka turo ɗalibi 80 kin ga babu maganar ɗalibi ya zauna cikin kwanciyar hankali ya saurari malami ya fahimci malami sannan shi kanshi malamin da zai koyar idan an tura mishi adadin da ya dace yadda zai tsaya ya koyar da su ya a samu interaction tsakanin malami da ɗalibi yayi tambaya ka bashi amsa idan aka cika maka aji da ɗalibai wannan ba zai yi ba in kika shiga wasu daga cikin jami'o'in mu zaki ga ɗalibi sama da 300 wani na makala a window kin ga maganan wani ɗalibi ya tambaya ma ka bashi amsa ba ta mata so ba sai kiga malami ya shigo ya surutun shi na awa daya ya fita abin shi ko ka gane ko baka gane ba ka tsaya ba
Professor barin dawo gare ka
to
wannan maganganun da shi malami Isaka yayi duka anan misali in aka ce an samu irin wannan matsalar a ganin ka menene zai faru
yo ai ba tashin hankali ba karami ba amma da farko wanda babu ma wanda zai yi wannan gangancin a nan kasar saboda ka san cewa zaka rasa aikin ka in ma kai wasa zata kila zaka kare a kurkuku saboda ka karye doka to amma gurin ansa tambayar da kai masa da kuma Maryam ta yi shine na duk wannan bayanai
yadda abin ke shafan ilimin ba
yadda yake shafan ilimi ne a gani na abu ɗaya ne ka san misalin kamar kai ne yanzu a ce baka da lafiya wajen Maryam ba ta da lafiya ta je asibiti likita ya duba ta ya ce akwai duba kai ya ce ajila dan ai kana da cancer cancer nan kuma in ba a yanke ta ba za ta wato warwatsu a jikinka to a gaskiya abinda ilimin Najeriya yake nema kenan yanzu a halin yanzu a ilimin Najeriya yana da cancer
ciwon cutar daji
kamar yadda akwai ibn ilimi ya muna cewa educational surgery to ni a gani na a fahimta ta abinda yake nema kenan ya wuce garin bawul
tiyata yake so kenan
yawa tiyata yake so wannan cancer dole a cire ta saboda dan bayanan da duk wannan dan waye faɗa yanzu ai ya wuce zancen sayan form ya wuce zancen administration kaza ai gaba ɗaya system din ne yake neman wannan aikin tiyata to ka gane za me nake nufi a nan in aka duba kamar yadda na fara gaya maka cewa na farko shi kansa ilimin tukuna sai an san wa ciki na ce alƙiblarsa ku da yin dosa gabas ko ku yamma ko arewa dai kenan na biyu gaskiya muna da malamai bargurbi wanda suke ba su dace ba ma a ce suna koyarwa a wasu makarantunmu irin waɗannan malaman dole ne a kama su a sallame su
ai to ina ga farfesa dole saboda lokaci a dama muna nan muna binciken ɗaya daga cikin kusoshi a gwamnati wanda suka shafi harkar ilimi wanda kuma muna sa ran mu sake hada ku in Allah ya kai mu mako mai zuwa mun samu yadda muke so saboda mu ji ta bangaren gwamnati me suke yi saboda lokaci muna godiya sosai malam sai aka kai ma mun gode
mun gode
to na gode gobe
okay malam sai aka sauka lafiya Hajiya Maryam Hajiya Lajla da mun gode
to ma mun gode ta
to haka yake Maryam Sinti nan zamu kyale su.
Eh haka ne. To masu saurare kuna iya tuntubar mu a koyaushe ta shafukan mu na Facebook da Twitter ko kai tsaye a voahausa.com.
To muna godiya shirin anan ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu gobe za mu sake juyowa a madadin Daniel Brown wanda ya jagoranci shirin sai kuma Ibrahim Jarmai wanda ya hada mu da ku ta Facebook Live sai engineer mu Neo Shedrack a madadin
Maryam Bashir Bagaji
sai kuma Usman Ahmad Kabara ke cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shouldn't be OA beside me now.
wannan mutumin